آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu. Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu. Wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi, kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Yan uwana musulmi masu kallo na da saurare na, da waɗanda za su kalle ni su saurare ni daga nesa ko kuma ta hanyar kafofin yada bayanai na zamani, ga mu a tsaye a markazu Salafiya, wato number 41 Majarod, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Jama'ar musulmi, wannan dare da muke ciki shine daren Lahadi, wanda ya daidai da daren 24 ga watan Safar. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, wadda ta yi daidai da 1 ga watan March shekara ta 2008. Za mu ci gaba da wa'azin da muka fara a makon da ya wuce, wanda muka sa wa taken matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun tattauna matsaloli daga cikin abubuwan da suka shafi wannan ainihin wa'azin namu, waɗanda a makon da ya gabata, idan jama'a ba su manta ba, mun yi magana dangane da waɗannan matsaloli kamar haka. Muka ce, na 1, mecece jahiliya? Idan ka koma baya ka saurari waɗannan wa'azozin da muka yi, a cikin su mun bayyana me ake nufi da jahiliya a Larabci, sannan a cikin shari'ar musulunci me ake nufi da jahiliya, sannan muka yi bayani akan yaushace jahiliya, da kuma bayanai akan cewa shin ko ana iya samun jahiliya a cikin musulunci ko kuma a zamanin da musulunci ya bayyana. Hasilin abubuwan da muka tattauna muka ce, jahiliya wani zamani ne wanda ya kasance shiryar Allah bata bayyana ga wata al'umma ba, da kuma zamanin da shiriya ta bayyana ga wata al'umma sai ta kangare ta ibin wannan shiryar. Waɗannan halaye guda biyu dukkan su jahiliya ce, ma'ana mutanen da shiryar Allah bata zo musu ba, waɗannan mutane mutanen jahiliya ne. Mutanen da shiryar Allah ta zo musu suka keme masa ka kibinta, waɗannan mutane mutanen jahiliya ne. Sannan muka ji cewa wannan bayanan, waɗannan bayanan da muka yi sun fassara mana ashe yaushace jahiliya kenan, wanda a ƙarƙashin su bayani ya zo akan menene jahiliyar kuma yaushace jahiliyar. To cewa ko akwai jahiliya a zamanin musulunci, bayanin nan namu da ya gabata ya nuna maka cewa lallai akwai jahiliya a zamanin musulunci, ma'ana sa'ad da musulunci ya zo, shiriya ta zo, mutanen da suka keme ma suka ce ba za su bi musulunci ba, saboda su maguzawa ne ko majusawa ne ko arna ne ko kiristoci ne ko yahudawa, suka keme ma suka kibin addinin musulunci, to waɗannan mutanen su ma suna cikin jahiliya. Ashe kaga ga musulunci na gudana, amma kuma ga jahiliya tana gudana. Yanzu Bush yana rayuwa ne a jahiliya, domin ga shiryar ta zo mishi, shi da jama'a shi sun yi keme ma sun kibinta. Kaga wannan na tabbatar maka da cewa ashe jahiliya na iya kasancewa a wannan zamanin da musulunci ke gudana. Sannan ko zai yi a siffanta wani musulmi da cewa akwai jahiliya tattare da shi? Muka ji cewa zai yi, ba dan komai ba, saboda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah ya siffanta wasu ayyuka waɗanda suka zo daga wasu sahabbai da cewa waɗannan ayyuka ayyukan jahiliya ne. Wato wani abun mamaki ne ya faru wata rana. Al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito wani hadisi daga ainihin sahabi Abu Dharr al-Ghifari. Mas'alar da ta faru ita ce, tafiya ce Abu Dharr ya shirya zai da shi da wani bawa nashi, sai Abu Dharr yayi wa kanshi dinki iri daya da shi da ainihin bawan shi, wanda wannan ya saba al'ada a ce mai gida yana sanye da babban riga ta shadda Air Holland, kuma direban shi ma ko bafadan shi yana sanye da babban riga Air Holland, yadi iri daya, surfanin iri daya, darajar takalmin su da agogon su da hular kansu duk iri daya, kuma a ce ɗaya yaron gida ne ɗaya mai gida ne. Kaga wannan ya saba ma al'ada. To da mutane suka ga haka sai suka ce wa Abu Dharr lafiya, haka ta faru. Sai ya ce wata rana ne muka yi fada da ni da Bilal, har fada ya kai fada sai na zagi Bilal na ce ya kauya ba mu guri, shi dan bakar mace ne, wato na aibanta shi da cewa uwar shi bakar fata ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mini fada, daga cikin fadan da ya yi mini yace innaka mru'un fika jahiliya, lallai dai kai mutun ne da kake akwai burbushin jahiliya a cikinka. Yanzu mecece jahiliyar da ke cikin Abu Dharr? Ita ce gori da launi, cewa kai bakin fata ne, ko kai dan bakin mace ne, ko kai bagwari ne, ko kai bobawa ne, waɗannan ɗabi'u ne na jahiliya. Sai Abu Dharr sai ya aiki da su. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da wannan dabi'ar. To ci gaban hadisin, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan bayi na ku ƴan uwanku ne, ku ci duk abin da kuke ci, to ku dauka ku basu su ci, su tura duk da kuke sawa ku basu su sa irin ta. Abu Dharr ya ce kun ji dalilin da yasa ne ado iri ɗaya da na bawa na, saboda manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce bayin mu ƴan uwanmu ne, abinda muka ci su ma su ci, abinda muka sa su ma su sa, dan haka na dinka sutura iri ɗaya da tashi muka sa. Yanzu wannan hadisin ya bayyana mana cewa lallai za a iya samun wani aiki da zai faru daga cikin ayyukan da musulmi zai aikata munana, kuma wannan aiki ya zama aiki ne na jahiliya. To tambayar ita ce, shin siffanta musulmi da cewa aikin shi aikin jahiliya ne, ko wannan ya kafirta shi? Wannan bai kafirta shi ba. Yo inda ce mishi aikin shi aikin jahiliya ne ya kafirta shi, da sarakunan kasar Hausa sun shiga uku kenan yau, waɗanda ake ce musu sarakunan gargajiya. Mecece gargajiya? Maguzanci. Zaka zo ka ji akwai karatu na musamman yau da zamu yi akan gargajiya. A ƙarƙashin nan zaka ga alaƙar da sarakunan gargajiya suke da ita da jahiliya. To yanzu siffanta sarakunan gargajiya da cewa sarakunan jahiliya, ko ya kafirta su? Bai kafirta su ba, sai dai ya siffanta wani irin mugun aiki da suka samu kansu ciki daga cikin miyagun ayyukan zamannin jahiliya. Iyakata kenan. Bayan wannan muka ce suwa ake nufi da mutanen jahiliya? Ba wasu ne ake nufi da mutanen jahiliya ba, sai Kiristoci da Yahudawa da Maguzawa da Majusawa da Sabi'awa, masu bautar duk wani abu wanda ba Allah ba, da waɗanda suke bautar Allah suna haɗawa da wasu alloli na ƙarya. A ƙarƙashin wannan mutanen Makka, waɗanda Annabi Ibrahim da Isma'ilu suka ɗora su akan addinin gaskiya, suka kauce suka koma suna bin addinin maguzanci, amma suna haɗawa da ragowar abin da Annabi Ibrahim ya bar musu. Waɗannan mutanen ƴan jahiliya ne. Yahudawa da suka lalace suka bar haƙiƙanin addinin Annabi Musa, suka haɗa shi da addinan ƙarya da son zuciya, waɗannan mutane ƴan jahiliya ne. Kiristoci da suka bar haƙiƙanin addinin Nasara, addinin da Annabi Isa Banasari ya zo musu da shi, waɗannan ƴan jahiliya ne. To balle baƙaƙen Maguzawa, waɗanda dama ba su shiga cikin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi ba tinka-tinka-tin, waɗannan su ma ƴan jahiliya ne. Sabi'awa, masu bautar taurari, da masu bautar rana, da masu bautar wata, waɗannan duk ƴan jahiliya ne. Ashe duk sanda muka ce mutanen jahiliya, abinda muke nufi da wannan kalma to ta tattaro duk waɗannan nau'uka na mutane da su da makamantansu a cikin ma'anar mutanen jahiliya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai wata matsala wadda ita ma mun dan fara tattauna ta, muka ce za mu yi sharhin ta daga baya insha Allah. Idan lokaci ya wadata da ikon Allah za mu yi sharhin ta a yau. Idan lokaci bai wadata ba za mu sake daga ta sai zuwa wa'azi kuma rana ita yau insha Allah. Kar ku manta matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a matsalolinmu na yau. Har yanzu fa ba a taba matsala ko kwaya ɗaya daga cikin matsalolin ba, dan haka duk wa'azin da muka yi makon da ya wuce shimfiɗa aka yi. Ma'ana a yau ne za a fara haƙiƙanin lissafa ire-iren waɗannan matsalolin, sannan a zo a dubi ta ina ne suka shafi matsalolinmu a yau. Amma abin da muke magana a yau shine waɗanne wurare ne matsalolin jahiliya suka saka mu a matsalolin namu na yau. Idan ba ku manta ba nace a wurare biyar ne, wanda waɗannan wurare guda biyar duk inda ka samu matsala a cikin su to ka lalace. Duk inda waɗannan wurare suka gyaru maka gaba ɗaya ka gyaru. Duk inda ka samu matsala a wasu wurare daga cikin waɗannan wurare biyar to zaka sha matsala da wahalhalun matsala da gwargwadon yadda ka samu kanka da waɗannan wurare. Wuri na farko da matsalolin jahiliya suka saka mu a matsalolin mu na yau shine matsalolin addini. Jama'ar musulmi, a yau muna cike da matsaloli na addini. Muna cike da matsaloli na addini, daga ciki akwai sabani. Kowa kama kungiyar shi daban, kowa masallacin shi daban, kowa shugaban dariƙar shi daban. Wannan bai yadda da wannan ba, wannan ba zai bi wannan sallah ba. Wannan tana daga cikin matsalar da ta dame mu a yau. Menene alakar wannan matsalar ta addini da matsalar jahiliya? To daga cikin al'amuran da zamu ƙara maka da su a cikin wannan wa'azin in muka zo kan waɗannan al'amura insha Allah shine yanzu kenan ina mafita. Yanzu dai kowa ya taso zai ce yana son ai haɗin kan musulmi, yana son ai haɗin kan musulmi, kuma rabuwar da musulmi suke akai ta ne mai ciwo, ta ne mai zafi. Amma ya kasa gane cewa rabuwar kan da musulmi suka samu kansa a ciki matsala ce ɗaya daga cikin matsalolin jahiliya da ta shafi addinin jahiliya, ita ce ta dawo ta shafi addinin musulunci. Yaya aka yi ta faru, kuma yaya za a yi a warware ta? Na ɗaya kenan. Na biyu, jahiliyar da ta shafi matsalolinmu waɗanda suka shafi na yau da muke ciki dangane da ilimi. Matsalar da muke ciki a yau jama'a tana daga ciki akwai matsalar ilimi. Dan Allah, idan gari ya waye ranar Litinin ka je ka shiga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ka je ka shiga jami'ar Dan Fodio da ke Sokoto, ka je ka shiga jami'ar Maiduguri da ke Maiduguri, ka je ka shiga jami'ar Nsukka, ka je ka shiga duk wata jami'a daga cikin jami'o'in da muke da su a ƙasar nan a yau. Idan gari ya waye ka je ka samu makarantar karantar da addinin musulunci ta secondary, Higher Islamics, na ƙungiyoyi da waɗanda suke na gwamnati. Idan ka je za ka same su duk gaba ɗayansu da waɗancan manya-manyan jami'o'i da waɗannan makarantu waɗanda sakandarori ne aka kafa su don karantar da addinin musulunci, suna ɗauke da matsaloli na ilimi. Waɗannan matsalolin na ilimi daga cikinsu akwai matsala dangane da aƙida. Yanzu dukkan sakandarorin da ke karantar da addinin musulunci da larabci a Najeriya kakaf sai waɗanda suka gyara. Aƙidar da suke karantarwa aƙidar jahiliya ce gaba ɗaya. Higher Islam da suke Najeriya, aƙidar da suke karantarwa aƙida ce daga cikin aƙidojin jahiliya suke karantarwa. Domin me? Tauhidin da suke karantarwa irin wannan tauhidin Allah ya turo annabawa su rukuza shi, sai kuma aka ɗauko irin wannan tauhidin sai aka kawo shi jama'atu, aka kawo shi Higher Islam, aka kawo shi makarantar secondary ta Arabiya ta musulunci, waɗannan irin matsalolin game da aƙida waɗanda Allah ya turo annabawa musamman tun daga sama ta bakwai dan su zo su rugurugu da su, to irin wannan tauhidin kuma shi yake karantawa cikin waɗannan makarantun. Dan haka kullun sai ka samu akwai matsala shi kanshi malamin dake karantar da wannan mugun tauhidin a rikice yake, daliban da yake karantawa rikita su yake, su kansu daliban ka je ka tambaye su ba sa fahimta irin wannan tauhidin. To yanzu wannan matsala ce, ka je ka samu makarantun Najeriya kakkab na Larabci na secondary da na addinin Musulunci na secondary, zaka ga cewa idan suka tashi karantar da fiqhu suna karantar da fiqhu ne na ra'ayoyin wasu mutane waɗanda ba annabawa ba. Allah madaukakin sarki ko ya turo annabawa ne dan su zo su karantar da fiqhun da Allah ya aiko su da shi, ba dan su karantar da fiqhun wani ba. Waɗannan irin makarantun zaka samu fiqhun da suke karantarwa ra'ayoyi ne, tsuran ra'ayoyi na wasu mutane, dan haka sai ga shi kanshi malamin da ke karantarwa a cikin rudani yake. Abin da yake karantarwa ne yaje yayo degree ko masters ko PhD akai, amma akwai tambayar dan akai mishi sai ya rude ba dan komai ba, saboda in ya amsa ta zata warware abin da yake karantarwa. Idan kuma ya ce bai santa ba, daliban za su yi mamaki yaya kwararre akan wannan harka kuma zai ce bai san wannan matsalar ba. Kaga yanzu akwai matsala game da fiqhu, je kaga samu littattafan hadisai da ake karantawa a waɗannan makarantun da karatuttuka da ake karantawa a zaure, zaka ga malaman da ke karantar da waɗannan littafan hadisan suna da matsala wajen karantar da waɗannan littafan hadisan. Hadisan da ake karantawa suna da matsala, dan haka malamin da ke karantar da hadisan shi kanshi zargin hadisan yake cewa suna da rudani, shi ma a rude yake, daliban ruda su yake yi. Wannan matsala ce wadda ta shafi hadisi, to hadis bila haraj kai ta buga misali, wannan dan misalai ne na buga maka. Idan kuka gane wannan, yanzu kenan tsarin karantar da ilimin addinin musulunci akwai rudani a cikin shi, akwai matsala. To me ya faru? Matsalar jahiliya ce ta shigo cikin harka, shi yasa aka samu matsala a ciki. Bai kamata a ce karantawa da karantar da addinin musulunci yana da matsala ba, ai bai kamata ba. To in ya zama ana karantawa ana karantar da addinin musulunci tare da haka kuma ana cikin matsala, wannan dalili ne da ke nuna cewa lallai karantarwar da karatun na da alaka da karantarwa da karatun jahiliya. Sannan dawo abu na uku, siyasar yau. Siyasa kan duk dan Najeriya idan aka bashi wannan fagen game da matsalar da siyasar yau take ciki, to ko malami ne ko ba malami ba zai ci gaba da wannan wa'azin, domin ya san matsalolin zai iya lissafa su. Daga ciki akwai sata akwati, daga ciki akwai tsaye da dan takarar da jama'a ba sa so, daga ciki akwai juyin mulki, daga ciki akwai kama karya, daga ciki akwai neman tazarce, daga ciki akwai mulkin gargajiya, uba ya mutu daya gada ko ana so ko ba a so. Wannan kadan daga cikin matsalolin da suka shafi siyasar yau. Dattawa ne za a ce an tara majalisar dattawa, amma an kaje sai ka same su daga mashayi sai mazinaci. Idan suka zauna taro wanda wannan taro wai taro ne na dattawa sanatoci wanda za su fita wa da al'ummar kasa mafita, sai kaga sun tashi da dambe, wannan ya dauki kujera ya kamtsama wannan, waɗannan wai dattawa kenan. Lallai ka san akwai matsala, to me ya kai dattawan da ke majalisa waɗanda kuka tura su wakilce ku suka zama yan giya, ya akai suka je suka zama manema mata, yaya akai suka zama masu kutun-kutun game da abin da zai kawo kasar su ci gaba? Me yasa ake kai musu Ghana must go a matsayin cin hanci? Waɗannan matsaloli ne da suka shafi siyasar yau, kuma wannan matsalolin ba komai ne ya saka mu a cikin su ba, sai matsalolin da suke cikin jahiliya wadda suka shafi siyasa, su suka shafi siyasar yau. Sannan dawo harkar tattali. Harkar tattali kuwa idan Allah ya taimake ka koda a secondary ka karanta harkar tattali da ake kira economics, to lallai ka san cewa tsarin tattali na duniyar yau gaba daya ya ginu ne akan gurguzu ko jari hujja ko makamantan haka. Ma'ana tsari ne wanda da farkon tsarin tukuna sai da aka cewa Allah ba ruwanka da wannan tsarin, kuma aka ce haram ki koma ki huta ba abin da ya shafe ki da mu. A ƙarƙashin wannan tsarin riba ta shigo ciki, na ka'a ba ruwansu da riba, ruwansu da haram, ba su kula da haram, shine ba ruwansu da haram ta koma ta ba su wuri, wato kar ta sa musu baki. Hausa ce ai zamu warware ta. Ma'anar wannan shine jama'a, riba daga cikin tsarin tattalin riba ita ce mugun abu wanda yake rugurguza al'umma. Riba ta shigo cikin duk wata harka da ake gudanarwa a yau kakab. Misali yanzu din Najeriya babu wani banki wanda baya harkar riba, duka babu wani banki baya wanda baya harkar riba. Dun Najeriya babu wani account na banki, asusun ajiya na banki kowane iri ne wanda ba akan riba yake ba, tun farko ma akan riba yake, ba ma wai da riba a cikin shi ba, shi kanshi akan riba yake. Dawo harkar saye da sayarwa, duk abin da zaka siya yanzu a Najeriya sai an ci riba a ciki. To idan muka gane wannan jama'a, wannan matsala ta riba tana daga cikin matsala wadda ta rike makogwaran tattali na yau. To matsala ɗaya ce daga cikin matsalolin jahiliya da suka shafi tattali. Sannan rayuwa jama'a, dubiyar da rayuwa ta koma, makwabci ne Allah Allah yake yi a ce makwabcin shi ya mutu, dan me a daga gidan gado ya sai. Makwabci ne Allah Allah yake ya gano matar makwabcin shi kyakkyawa ce dan ya neme zina da ita, rayuwa ta lalace, rayuwar aure ta lalace. Jahiliya ta shigo cikin rayuwar aure da ake a musulunci, ta yi mutsu-mutsu, ta sako matsaloli. Jama'a, da a ce gobe za ka fitar da naira miliyan 100 a zariyar nan, ka ce ga naira miliyan 100, duk yar da ta isa aure a zo a lissafa duk abin da ake so a sai mata, a daura mata aure kafin a zahar, ubanta zai ce ya yarda. A ce duk yan matan zariya duk wanda ubanta ke sanya aurar da ita za a yi mishi komai na kayan daki, a kira liman kawai ya salati 10 ga annabi, uban zai yarda ya aurar da ita. Haka ne ko ba haka ba? Ashe me ya hana shi ya aurar da ita? Bai da kudin kayan daki da zai mata, ko? To kayan daki jahiliya ce jama'a, kayan daki jahiliya ce. Yanzu wannan jahiliyar ta kayan daki ita ce ta saka wannan fantsamiyar budurwa a cikin matsalar da tana son aure ba za a yi mata ba, saboda uban bai da halin kayan daki. Wannan matsalar ta jahiliya ta kayan daki ita ce ta hana shi yau ya yarda ya aurar da yar, amma ba zai amince ya aurar da ita ba saboda bai da kudin kayan daki. Sannan gaba nan mafi yawanci samari ne, kuma ba wai samari ba, tuzurai, ba su da mata, ba su da mata. Idan ka buge kashi 90% na waɗanda ke zaune nan duk gwagware ne, tuzurai ne, ba su da mata, ba su taba aure ba. Amma na rantse da Allah kowa daga cikin su yana son aure kuma yana bukata. Haka ne ko ba haka ba? Aha, haka ne kaji, haka ne. Amma me yasa ba za ka je kai aure ba? Baka da kudin akwati mai taya, baka da kudin leshi, baka da kudin kaya kaza, baka da kudin kaya kaza. Haka ne ko ba haka ba? Yanzu kayan lefe jama'a maguzanci ne, jahiliya ce. To yanzu kayan lefe ne ya hana ka je ka nemi aure, ba fa kudin sadaki ba, dan kudin sadaki ba zai gagari tsakanin kai da abokanka da danginka ba. Sadakin nawa ke sa muku? 10,000 zuwa 20,000. Idan ka tara abokai za su iya hada maka naira 20,000 a cikin wata 6. Haka ne ko ba haka ba? to amma matsalar kayan daki da kayan lefe a yau ta bar ƴan mata suna karuwanci a gidan iyayensu. A yau matsalar kayan daki da kayan lefe ta sa likitoci da yawa jahiliya ta shige su dabi'ar zubar da ciki. Likita nawa ne yau a asibitin shi ya kware game da dabi'ar zubarwa da ƴan mata ciki? Jama'a, har a Makka yanzu wannan sharrin ya kai budurwa fantsame mai ya yi shekara 40 ta yi budurcin har ta zube. To ba kowace za ta iya haƙura ba, wata za ta je zina za ta yi so ɗaya sai tsautsayi ya kama sai kuma ciki, sai a je a ce za a zubar mata da ciki. Yanzu dan Allah, menene ya kai ƴan mata ga sunan farɗa farɗan ƴan mata suna son aure amma an ki aurar da su saboda shi uban ba shi da kuɗin da zai mata kayan ɗaki, shi kuma saurayin ba shi da kuɗin da zai yi kayan lefe. To da kayan ɗakin da kayan lefan dukkansu jahiliya ce wadda ta zama mana matsala a yau, amma mun gaje ta ne daga cikin jahiliyar da ta wuce a baya, kuma ku dubi matsalar da ta saka mu a ciki. Jama'a, tun a zamanin da ake aurar da ƴaƴa shekara 15 ta zauna gidan miji ko balle yanzu? Yanzu kan ƴaƴa shekara 15 ta san komai, ta kware akan komai kuma, haka ne? To amma yanzu ƴaƴa shekara 20 sai ubanta ya ce bata isa aure ba tukuna, yarinya ce karama, ba abin da yake nufi ba kenan. Inda ba a matsa shi sai ce bai shirya ba, me rashin shirin? Babu limamin da zai yi Fatiha da salati 10 ga annabi? Akwai limamai birjik, akwai. To me rashin shiri? Ba ta da farji ne? Ba a tsaga farjin ba? Akwai tsagagge ne? Ku daina jin kunya. Shi wanda zai aure ta bai balaga bane, a zakarin shi ba ta tashi? To me rashin shiri? Me rashin shiri matsala ce yake tunanin ba shi da kuɗin da zai mata kayan ɗaki, shi kuma saurayin bai isa aure ba ne? Ya isa, baya so yana so, baya sha'awa yana sha'awa, me matsalar? Ita ce ba shi da kuɗin da zai yi akwati da kit, ba shi da kuɗin da zai cika wannan akwatin. Sakamakon haka jama'a, yau ƴaƴa ne ga sunan ƴaƴan musulmi masu sunayen matan sahabbai da matan manzon Allah, amma suna yawo a kwararo da kayan talla, ana zinace-zinace da su a ɗakunan samari da kasuwanni, ana zinace-zinace da su a kwararo-kwararo, sannan koma ka shiga cikin jami'o'i za ka je ka samu ƴan mata farɗa-farɗan ƴan mata sun isa aure, amma kowace za ta ce ba za ta yi aure ba sai ta gama makaranta. Idan ta gama makaranta kuma kowa ya taho sai ya rinka jin tsoranta, sai ta zo tana jin haushin kanta, tana jin haushin iyayenta, kuma tana jin haushin kowa a gari, haka sai ta fefe ta zama ƴar iska. Matsala ce wannan daga cikin matsalolin mu a yau, amma me ya saka mu a ciki? Ita ce matsalar jahiliya. To ya jama'ar musulmi, dangane da rayuwa kam, wallahi matsalolin jahiliya ba su bar mu ba, sun yi fata-fata da mu. Waɗannan kanun abubuwan da za mu tattauna ne insha Allahu ta'ala in mun zo tattauna wannan matsaloli, akan cewa a waɗannan wurare ne matsalolin jahiliya suka bi suka zame mana matsaloli. Wurare biyar ne, su ne na lissafa: addini, ilimi, siyasa, tattali, sai rayuwa. To abin da za mu tashi a yau shi ne waɗanne ne matsalolin jahiliya, ina matsalolin jahiliya suke. Allah cikin rahamashi ya taimake mu da wani babban malami mai suna al-Imam al-Allama al-Sheikh al-Fahama Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wannan babban malami ya rubuta wani littafi da ya sa mishi Masailul Jahiliya, ko kuma al-masailul lati khalafa fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlal jahiliya. matsalolin da manzon Allah ya saba wa mutanen jahiliya. Jama'a, malamin ya lissafo kusan matsala 80 daga cikin waɗannan matsalolin. Da yake ba zaman karatu muka yi ba, ba za mu ce za mu bi waɗannan matsalolin gaba ɗayan su ba. Waɗanda ma za mu ɗauko su a matsayin misalai, ba wai zaman karatun su za mu yi gaba ɗaya ba, sai dai abin da muka ga kadai muna da bukata daga cikin waɗannan abubuwan. Idan jama'a sun gane wannan, sai su gane ashe wannan bayanin da malamin ya dangane da sunan littafin nan ishara ce zuwa ga cewa lallai ne idan musulmi na son zaman lafiya, waɗannan abubuwan da za mu faɗe su a matsayin matsalolin jahiliya to sai sun saba musu. Ba dan koyo ba, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba musu gaba daya. Saba musu da shi ya zauna da shi lafiya. Shi yasa manzon Allah bai rayu a cikin matsala ba ko kwaya daya. Domin manzon Allah bai bi jahiliya ba. Manzon Allah bai yi wa jahiliya kara ba. Aikin hajji aka je jama'a, mutanen Makka Qurayshawa ba sa hawan Arafa. Arna mutanen Makka ba sa hawan Arafa. Saboda Arafa ba cikin harami take ba, tana wajen harami ne. Sai su ce to ai su ku ɗan cikin harami ne, sun fi ƙarfin su fita wajen harami su hau Arafa sannan su dawo cikin harami. Dan haka in suka fito daga Makka sai su wuce Muzdalifa, daga Muzdalifa kawai shikenan sai su shigo sai su dawo cikin Makka. Sauran jama'a fa in suka taho sai sun hau Arafa tukuna sannan su taho ta Muzdalifa. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, dangin shi Qurayshawa sai suka ce bari mu ga irin namu zai bi ko ko zai bi na sauran jama'a ne. Sun manta da Allah ya ce mishi summa afidhu min haythu afada an-nas. Idan ka tashi hawa to ka hau Arafa idda mutane suke hawa. Dan haka da manzon Allah ya tashi da safe sai suka ga ya nufi Mina. Da ya nufi Mina, aka je aka gama zaman Mina, suna sa ido daga nan Mina zai dawo ya shigo cikin Muzdalifa, daga Muzdalifa ya dawo cikin Makka ya jifa. Sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Mina ya wuce Arafa. Sai suka ce subhanallahi, mutumin nan duk abin da ya same mu akai na jahiliya baya son ya bi mu, sai ya saba mana a aikin hajji kenan. A wajen sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah a rike kwankwaso haka. Me yasa? Saboda daga cikin mutanen jahiliya akwai waɗanda in suna sallah haka suke yi. Sune suwa, sune kiristoci. Kiristoci in suna sallah suna yin haka. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya ce a dauki hannayen a aza su, a kirji, a danne zuciya wadda ita ce dabar tsoron Allah sallallahu alaihi wasallama. Ashe tunda abin da ya zaunar da manzon Allah lafiya kenan sallallahu alaihi wasallama, to abu ɗai da zai zaunar da al'ummar yau lafiya ita ce me? A saba wa jahiliya. Dan haka jama'a, za mu ɗan lissafo muku kaɗan daga cikin matsalolin jahiliya waɗanda a yau ake fama da su suka zama matsala a addini da rayuwa da tattali da komai. Da farko malamin ya ce almas'alatul ula, matsala ta farko daga cikin matsalolin jahiliya, annahum yata'abbaduna bi ishraki salihin fi ibadatillah. Mutanen jahiliya idan suka zo bauta sai su bauta wa Allah, kuma suna hada shi da salihai da waliyai a cikin bauta Allah da suke. Wa yarawna zalika min ta'zimi salihin alladhi yuhibbuhu Allah. Wai suna hada bautar Allah da bautar mutane, kuma suna ganin cewa wannan shine girmama salihai. Wa yuriduna aidan bizalika shafa'atuhum. Wai kuma suna bautawa waɗannan salihai ne saboda suna fatan salihan su cece su. Lizannihim annahum yuhibbuna zalika, saboda su mutanen jahiliya suna zatan jahilai suna son a rinka bauta musu irin bautar da ake wa Allah madaukakin sarki. Salihai, salihai. Yanzu jama'a, labbaika gawa ake yin ta Allah, tunda ka tashi a musulunci kaji ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik. Amma yau ɗan shi'an Najeriya hoton zazzaki suke sawa suna yin dawafi suna cewa labbaika 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 ya zakzaki. ‘Yan shi'an Najeriya yau ba sa cewa labbaika allahumma sai labbaika ya zakzaki. Yanzu wannan ibada ce ta Allah, amma sai suka ɗauko ta suka sarrafa ta zuwa ga wani da suke gani shine gwarzansu. Wai tunanin da suke yi haka shi zai sa su bayyana mishi suna son shi. Tunanin da suke yi haka shi zai sa wai ranar alkiyama ya cece su. Jama'a, wannan labbaika ya zakzaki da ƴan shi'a suke cewa zazzaki tana daga cikin matsalar jahiliya wadda ta saka ƴan shi'a a matsalolin da suka samu kansu a yau. Da wannan sai zan dukkan ɗan shi'an da ya buɗe baki ya ce labbaika ya zakzaki ya zama zunzurutun mushriki mushriki irin mushrikin jahiliya, domin ya sarrafar da ibada wadda Allah kadai ake wa zuwa ga wani wanda ba Allah ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, jama'a, ƴan jahiliya su ma in sun tashi labbaika ɗin haka suke haɗawa su haɗawa Allah, sannan kuma su tura labbaika ɗin zuwa ga abubuwan bautansu. Suna cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa tamlikuhu wa ma malaka. Suna cewa muna amsa kiranka ya Allah, muna amsa kiranka cewa baka da abokin tarayya sai wani ɗan kaɗan wanda ba a rasawa wanda kake da shi. Shine wai tunda suna da gunki sai su hada wa Allah. Jama'a, cewa wani labbaika kowaye a matsayin talbiya ba wai a matsayin ya kira ka ba, malaminka ai aji yana kiran suna sai ya ce Ahmad Muhammad Musa, zaka iya cewa labbaika, wannan babu laifi, domin wannan kana amsawa ne kamar ka ce na'am, to wannan babu laifi. Amma labbaika irin wadda ake wa Allah ana tawafin Ka'aba ko za a tafi aikin hajji, jama'a ba a yi wa kowa wannan labbaika din sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. To hada labbaika da wani a Allah a cikin harka Allah madaukakin sarki, wannan matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya. Wannan matsalar gashi ta zama matsala a yau. Abin mamaki shine, shin yanzu ƴan shi'an Najeriya da ke wa zazzaki labbaika, zazzaki yana sane da su ne mishi labbaika su aje hoton shi suna kewayawa suna dawafi ko baya sane? Idan baya sane, akwai abin mamaki, domin wannan ɗabi'ar yau akalla ta kai shekara 12 suna yin ta. Idan kuma yana sane, yanzu ya yadda kenan a hada shi da Allah a wajen labbaika. In har yana sane kuma ya amince ja baki ya shiru, wannan matsalar kawai ta tabbatar da cewa zakzaki ya samu kanshi a ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a yau, wanda me ya saka shi a ciki ita ce matsalar jahiliya. Ashe jama'a, wajibi ne musulmi su yi bincike su san matsalolin jahiliya don kar su samu kansu a cikin su kenan, musamman malamai masu da'awa. Na ɗaya kenan. Na biyu, dawo ƴan ɗariƙa da ƴan tijjaniyansu da ƴan ƙadiriyansu, waɗanda ƴan tijjaniya suna ainihin bautawa tijjani, ƴan ƙadiriya suna bautawa Abdul Qadiri. Wannan ibada da suke yi sun ɗauka waɗannan mutane salihai ne, wannan ibadar ita ce za ta sa Allah ya so su, kuma wannan ibadar ita ce za ta sa waɗannan mutanen da suke wa zaton cewa salihai ne za su cece su a ranar alkiyama. yanzu wannan matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya wadda ƴan ɗariƙan Tijjaniya da ƴan Ƙadiriyya suka samu kansu a ciki. Jama'a, Yahusa da Ya'uqa da Nasra, waɗanda Al-Qur'ani ya bamu labarinsu kamar guda uku zuwa guda hudu, waɗannan gumaka na annabi Nuhu, wato na zamanin annabi Nuhu, waɗanda kafiran zamanin annabi Nuhu suke cewa wa qalu la tazarunna waddan wala suwa'an wala Yahusa wa Ya'uqa wa Nasra, gumaka ne guda biyar shehunnai a jahiliya na ɗariƙar jahiliya suke cewa mutanen annabi Nuhu, waɗanda annabi Nuhu ke musu wa'azi su zo su shiga musulunci, sai waɗancan shehunnan ɗariƙa na jahiliya suke ce musu la tazarunna waddan ahir, kar ku bar waddan, la tazarunna alihatakum, kar ku bar abiban bautakku, wala tazarunna waddan, kar ku bar wat, wala suwa'a wala Yahusa wa Ya'uqa wa Nasra. Waɗannan gumakan guda biyar, idan ka je ka karanta tafsiri, ko da tafsirin Jallalaini ko tafsirin Hashiyatul Jamal alal Jallalaini ko tafsirin Ibn Kathirin ko tafsirin Ibn Jaririn al-Tabari ko tafsirin Al-Imam Shawkani, zaka ga dukkan malaman tafsiri sun ce waɗannan sunayen gumaka sunayen wasu salihai ne a jahiliya da suka mutu, sai aka je aka sassaka gumaka, sai aka sa sunayen waɗannan salihan ga gumakan, sai aka koma ana bautawa Allah kuma ana bauta musu. Shine shehunnan jahiliya suke wasiya ga muridan ɗariƙar jahiliya cewa kar su bar allolin da suke bautawa, kar kuma su bar waɗannan ainihin gumaka. Waɗannan gumaka ne a surarsu, amma a haƙiƙani fa wasu waliyai ne ake bautawa. Yanzu jama'a, wannan matsala ce a jahiliya ko ba matsala ba? Matsala ce. A ƙasar nan zaka samu tsoho ɗan shekara 70 ya gabza tuntube sai ce Sidi Abdul Kadiri. A ƙasar nan zaka ga tsohuwa ta yi tuntube sai ta ce Shehu Tijjani. A ƙasar nan zaka ga babban mutum wanda ake ganin darajar shi ya tashi rantsuwa sai ce na rantse da rawanin sarkin musulmi. Waɗannan jama'a ɗabi'u ne daga cikin, ko matsaloli ne daga cikin matsalolin da a yau muka samu kanmu a ciki, na cewa an samu wasu suna cewa wai su musulmi ne amma suna bautar wasu salihai, kamar yadda waɗancan mutanen zamanin annabi Nuhu da ke bin ɗariƙar jahiliya a wannan lokaci suke bauta wa waɗancan salihai da sunan cewa suna neman ceto a wurinsu. Jama'ar musulmi, idan kuka gane wannan, kuma ahli sunna ai ba tsira kuka yi ba, domin Allah cewa ya alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina. Yau ahli sunna nawa ne zaka dauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kace mishi manzon Allah ya ce kaza, sai ya ce a me Imamu Maliki ya ce? To yanzu wannan matsala ce daga cikin matsalolin da yau wasu masu cewa kansu wai musulmi kuma wai ahli sunna suka samu kansu a ciki, amma matsala ce ta jahiliya. Domin me? Domin waɗannan mutanen jahiliya da ake ce musu Allah ya ce, manzon shi ya ce, su ce a'a, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, abinda muka samu iyayenmu sun saba a kai to a kan shi za mu zauna. Me bambancin wanda ya faɗi wannan da wanda ya ce kada ka ce mana Allah ya ce annabi ya ce abinda muka samu maliku ya tabbata mana shi za mu bi? Wallahi wannan matsala ce wadda ake fama da ita a yau, amma sababinta shine waccan matsalar ta jahiliya da annabawa suka rinka gwagwarmaya akan abi Allah, abi manzannin shi, amma ana yin keme ma ana cewa suwana da suwana za a bi. Don haka ahli sunna, ku yi a hankali, ba abin Imamu Maliku, ba kuma a bauta Imamu Maliku, ana bin Allah ne, ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Imamu Maliku malami ne mai fatawa, ba musharri'i bane. ba mai shari'a bane. Idan ka bincika abin da baka sani ba sai ka je malami yayi maka bayani. To idan yayi maka bayanin nan, to babu laifi sai ka dauki wannan fatawa saboda baka samu dalili daga Allah ko manzon shi akan kai kaza ba. Dan haka fatawa jama'a ko misqala zarratin bata kai kusa da nassin shari'a ba. Littafan fiqhu da kake gani gaba ɗayan su littafan fatawoyi ne, ba littafan shari'a bane. Littafan shari'a su ne Qur'ani da hadisai ingantattu, amma littafan fiqhu ana aje su ne idan matsala ce matsala fahimtarka bata kai wani abu ba, sai ka dubi fahimtar wani malami na fiqhu ya ce kaza, to anan ne malamai suka ce babu laifi game da wannan. Wannan kuma fatawa gaskiya ce, domin an samu a zamanin sahabbai dake tare da manzon Allah, a zamanin manzon Allah sahabbai sukan tambayi junansu game da abin da ba su da nassi akai, sai a samu malamin cikin su ya bada fatawa. In aka dawo ko manzon Allah ya yadda da fatawar ya tabbatar, ko kuma ya rugurguza ta, amma baya zargin mai fatawar, ba kuma ya zargin wanda aka yi wa fatawar. Ashe in kun gane wannan jama'a, yanzu don Allah ahlus sunna musulmi kana da dalilin da za a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, amma ka ce a'a kai Imam Malik zaka bi? Jama'a, wannan matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya wadda a yau ta zama matsala. Je ka masallatan ahlus sunna ka gani. A Kaduna aka yi rikici a masallacin ahlus sunna akan zaman jilsatul istiraha. Ahlus sunna ne wai kuma sai suka tafi police station, suka je suka samu arna ƴan sanda katafawa, suka kai musu matsala aka ce ya kawo jilsatul isra. Arna yace menene jilsatul isra? Aka ce sallah. Cha, sallah dama ba kuna yi ba, to tunda ya kawo sallah ba shikenan ba? Ce a, ya kawo wata iri ne? Ce a, shi bai gane irin wannan rikicin ba. Yanzu wannan na daya matsala ce ta jahiliya ta faru a masallacin, shine saurayi ne yayi aiki da abin da yazo daga manzon Allah, sai aka samu wasu tsofaffi ragowar jahiliya, sai suka ce sam basu yadda ba. Da suka ce basu yadda ba, sai wannan abin ya zama matsala, sai kuma aka dauki hukunci aka kai wa ƴan sandar jahiliya. Matsalar jahiliya ce wadda ta sake dauka, kuma aka tafi wurin ƴan sanda na jahiliya. Ahlus sunna, ku ji tsoron Allah, ba ku da wani abin da za ku bi sai alqur'ani da hadisi. Duk ahlus sunnan da ya kawo wani abu ba alqur'ani da hadisi ba yace zai bi, jama'a wannan abin zindikanci ne, kuma munafinci ne, kuma kiyayyar sunna ce. Ahlus sunna ba ka da wani abu sai me? Sai alqur'ani da hadisi. Kuma kowa ya ga abin da ya faru ga ahlus sunnan Najeriya shekaru 30 da suka wuce sadda suka tsaya wa alqur'ani da hadisi, kowa ya ga yadda Allah ya azurta su da kuɗi, da dukiya, da lafiya, da imani, da zaman lafiya, da albarka, da kuma kwarjini. Ahlus sunnan Najeriya sun samu kansu a wannan halin shekaru 30 da suka wuce. Da ahlus sunnan Najeriya suka zo suka dauko munafincin cewa sufa yanzu wai malikiya suke bi, sufa yanzu ba wani wanda zai kawo musu hadisai ya ruda su, sai Allah ya tarwatsa su, suka fita daga hayyacin su. Allah ya zare siffa ta ahlus sunna tattare da su. A da da kaga ahlus sunna, duk inda kaga ahlus sunna a Najeriya yana da sima, yana da kama wanda zaka gane shi. A yanzu a cikin ahlus sunnan sai an samu ahlus sunna kwakwara kwaya daya, zaka ga da kyar zaka ganshi da sura da siffa da sima ta ahlus sunna. Me yasa? Saboda ahlus sunnan da suka ce sun yi manzon Allah mubaya'a, sai kuma suka dawo suna fada da hadisan shi, suka dawo suna fada da waɗanda ke karantar da hadisan shi, da sunan cewa wai an saba wa malaman su, wai an saba shugabannin su. Kai daga cikin ahlus sunna akwai waɗanda ma idan yanzu ka tashi magana, kawai abin da za su ce maka wai mai national tace, mai national tace. To kaga waɗannan sun zama zuzurutun mushrikai arna, ba dan komai ba dan wannan national din ta zama ita ce musu manzon Allah. daukar wata national fiye da international ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daukar wata national fiye da supernational ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma tare da ta manzon Allah, wannan shirka ne. Jama'a, babu wata national da ba a saurara. Idan wannan masallaci na Ahlus Sunna ne, in suka tashi aiki kawai su yi aiki da gwargwadon abin da yazo musu na sakon Allah da manzon Allah, kar su consulting national, kar su tintibi to me national take a kai. Dan haka wannan national da suke hujja da ita matsala ce da suka samu kansu a ciki a yau, irin wadda ƴan jahiliya suka samu kansu a ita. Saboda haka Ahlus Sunna a Najeriya, ku ji tsoron Allah, ba ku da wani abun bi sai alqur'ani da hadisi. Yau shekara 200 da ta wuce, dan hudiyo ya rubuta littafin Hidayatul Tullabi. A cikin Hidayatul Tullabi me yake cewa? Yake cewa wannan littafi ne da ya tattara mas'aloli guda 10. Mas'alar farko daga ciki yace ka sani da cewa Allah madaukakin sarki bai ainihin bautar da mu da wata ibada ba, sai abin da yazo a cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A ƙarƙashin wannan, Allah madaukakin sarki bai wajabtawa wani bawa cikin bayin Allah akan sai ya kayyade wa kanshi wata mazhaba daga cikin mazhabobi a ce lallai ya dauki guda ɗaya daga ciki ba. Yace kuma labari bai taba zuwa gare mu cewa wani malami cikin malaman da yace wajibi ne sai an rike wata mazhaba daga cikin mazhabobi ba. Amma yanzu idan Ahlus Sunna ya so ya shanta ke yaki karatu, sai ya ce wai malikiya yake bi. Kawai in yaki karatu ya so ya shanta ke, sai ya ce malikiya yake bi. Duk abin da ya bi sai ya ce malikiya yake bi. Makon da ya wuce nake baku labarin wani yaro da ya dage wandan shi uban shi ya kore shi. Wannan yaron yake gaya mana yace, idan ka ce manzon Allah ya ce a cikin wannan kungiyar tasu ta ƴan national, to ka shiga uku. Yace amma ko ƙarya ce ka kirkira ka ce a'a naje wa'azin national ne naji, to sai a ce a'a to shikenan. Yace ko ƙarya ce ka kirkira an ka ce Abubakar Gumi ne yace, sai a ce a'a to shikenan. Yace amma wallahi in ka sake ka ce manzon Allah ya ce, yace to ka shiga cikin fitina. Kuna Ahlus Sunnar, ya zama kuna gaba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To wannan matsala ce ta jahiliya wadda ta saka ku a cikin matsalolin da kuke a yau. Allah ya kiyaye. To Allah madaukakin sarki da ya ce waye, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud din ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. wannan jama'a ita ce aya ta biyu zuwa ta uku a cikin suratul zumari. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq, mun saukar maka da littafi ne da gaskiya, dan kuma ka tsaya da gaskiya. Fa'budillah, dan haka ka bautawa Allah. Mukhlishan lahuddin, ka tsarkake addini, tsantsar addini ya zama ga Allah shi kadai. Ala, sai Allah yace amma jama'a ku saurara ku ji. Lillahi ad-dinul khalis, addini lallai tsantsar shi na Allah ne shi kadai. Wallazina takhazu min dunihi awliya, amma waɗanda suka dauki wasu masoya waɗanda ba Allah ba, idan aka ce musu me yasa kuka rabu da Allah kuka koma kuke bauta wa suwana da suwane, sai ce ma na abuduhum, ba muna bauta musu don komi bane, illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah. Jama'a, duk dan bid'an duniya wai shi a wurin shi ba zai iya bauta wa Allah ba, wai sai wani wali ya shiga tsakanin shi da Allah. Babu wasita tsakanin Allah da bayin Allah a wajen ibada. Wasitar ita ce ƴan aike da za su zo su isar da saƙon, amma wajen zartar da abin da saƙon yake ɗauke da shi, jama'a, babu wani da zai shiga tsakiya. Saboda haka duk wanda ya ce ba zai iya bautawa Allah da Qur'ani da hadisi ba, sai ya bi ta hanyar mazhaba jama'a to da shi da dan tariƙar tijjaniya dade ne domin dan tijjaniya ma ya ce ba zai iya yin zikiri ba sai wanda tijjaniya kwasa mishi dan kadiriya ma ya ce ba zai iya yi ba sai yadda kadiri ya kwasa mishi to idan ahlus sunna ya ce ba zai yi wuya bu qur'ani da hadisi ba sai abubuwan da maliku da shafi'i suka ainihin yanka to babu shakka wannan ya shiga matsala irin matsalar jahiliya wanda ƴan dariku suke ciki dan haka ku fahimci wannan jama'a kuma wata kama da ke tsakanin ƴan dariqun nan da waɗancan as'arna na farko sannan da kamar da ke tsakanin irin waɗannan ƴan jabun ahlus sunna da waɗannan ƴan dariqu da waɗancan ƴan arnan farko ita ce waɗancan idan ka ce musu su daina bauta wa waɗannan auliya amin dunillahi waɗannan waliyai da suka ɗauka sai su ce yanzu kana nufin ba su da girma kenan ƴan dariqa an ka ce ku daina cewa sai tijjaniya kwasa muku zikiri ku bi na manzon Allah sai su ce yanzu kana nufin tijjani bai da daraja kenan to yau wai ahlus sunna idan ka ce mishi ka bi qur'ani da hadisi rabu da imamu maliki sai ce maliki bai da daraja kenan to tashabahat qulubuhum zukatan sun yi daya saboda matsala ce ta jahiliya ta hada su gaba daya dan haka abinda ake ce maka yanzu idan ka tafi banki ka je ka ce a ɗebi kuɗi daga cikin account dina a baka sai manajan banki ya ce a ba za a baka ba sai ka koma gefe guda to ka ce yanzu kana nufin kenan wani bai da kuɗi wani bai da kuɗi kenan dan me dan manaja bai ɗiba ya baka ba yanzu wannan jama'a musulmi ba zai iya ɗaukan alqur'ani da hadisi ya bautawa Allah ba idan ka ce ni zan bauta Allah qur'ani da hadisi sai ya ce to imam malik ba sai ka ce a'a bannin bi manzo Allah sai da ya ce yanzu nan imam maliku bai da daraja yanzu nan littafan fiqhu baka yadda da su ba yanzu propagandar da ahlus sunna wai suke mana kenan a Najeriya sun suka je sai su ce wai ba mu yadda da littafan fiqhu ba wai ba mu yadda da littafan fiqhu ba to kun zama yan dariqa kenan kuma domin yan dariqa da aka ce musu ku bautawa Allah ba sai kun bi ta hanyar tijjani ba sai suka ce yanzu ba ku yadda da tijjani ba kenan yanzu tijjani bai da daraja to shine lazimin indai cewa abi Allah abi manzon Allah kar a hada da kowa bayan su wannan na nuna kenan maliku bai da daraja tijjani bai da daraja qadiri bai da daraja to manzon Allah shi kuma fa sadda kake cewa kar a dauki wannan hadisin a dauki maganar Imam Maliku yanzu muka dauko maka wancan irin tunanin naka muka aza maka muka ce yanzu manzon Allah bai da daraja kenan saboda haka ahlus sunna ku je ku bincika mecece aqidar da manzon Allah yake akan ta waccan mazhaba manzon Allah yake kai yaya manzon Allah yake sallah yaya manzon Allah yake azumi manzon Allah in zai haji yake yi wajen zakaya yake yi abinda ya fada din nan shi kadai ne abinda Allah ya aiko shi da shi abin didda wani ya fada yi karo da nashi kana bi wuta zaka tafi ranar alkiyama dan kai mushriki ne saboda kai shirka a cikin biyayyar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hakim ya ruwaito hadisi sahihi a cikin kitab al-mustadrak a shekara ta 7 annabi ya dibi sahabbai suka je yaki kasar khaybara kasar khaybara kasar yahudu ce da aka je sai aka ga at-taura rubutacciya da larabci sai umar ya dauka yana karantawa sai umar ya ji dadin karatun da ke ciki sai ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah wannan takaddar at-taura ce wanda aka rubuta ta da larabci ni kuma na iya karatu shine na tsince ta ina karantawa sai na ji karatun ciki yana da dadi shine nazo in karanta a gaban ka kai ma ka ji Umar kawai sai ya zage yana ta karatu yana ta kwami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyar shi ta baci fuskar shi ta murtike sai da sayyidina Abubakar ya fadaka Umar kufa yana ta karatu bai san halin da manzon Allah ya shiga ciki na bacin rai ba sayyidina Abubakar ya bugi hannun Umar yace sakilatka sawakil yace kai can ka kai asara uwarka tayi asara haihuwarka Umar kana karanta wani littafi a gaban shi da ba nashi ba
kana ga yana cika yana batsewa yayi fushi amma kuma kana ci gaba Umar na daga kai sai yace na tuba na bi Allah na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miƙe tsaye yace alam atikum biha bayda anqiya jama'a ban zo muku da addinin musulunci fari karba ban zo muku da sharariyar hanya fara salba lailu haka nahariha dare da ranar hanyar manzon Allah duk daya ce hanyar manzon Allah ba ta da duhu ko da daddare haske ne jama'a mun fahimci wannan la yazighu anha illa halikun wanda duk kaga ya rabu da hanyar manzon Allah batacce ne halakakke ne jama'a wannan jawabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi yanzu ya nuna kenan cewa at-taura ƙarya ce ya nuna annabi Musa bai da daraja domin a cikin magana sai ya ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani yace ko annabi Musa ne yau ya dawo duniya bai halatta ya bi at-taurat da aka saukar mishi ba sai dai ya bi ni zuwan al-Qur'ani ya bada total condemnation na at-taura da injila da zabura da duk wani karatu da ake al-Qur'ani shine fantastic shine dan zamani shine na yayi at-taura an gama da ita duk wani malami da yace wai shine malam mai zabura to dan wuta ne da zabura yake wazi to wuta zai je duk mutumin da ya dauki wani littafi ba wanda manzon Allah ya amince da shi ba kuma at-taura tsakaninmu da ita sai imani amma ba cewa bu bude ta mu karanta ta miwa musulmi wa'azi da ita da Qur'ani ake wa'azi Allah yace kul innama unzirukum bil wahyi kace in ne muku wa'azi ne da wahayi me aka yi manzon Allah wahayi alqur'ani jama'a kun ji wannan maganar ahlus sunna an batar da ku da aka ce wai ku malikiya ne wallahi duk wanda ya ce wa ahlus sunna Najeriya ku malikiya ne ya batar da ku ya fitar da ku daga dariqatul tijaniya ya saka ku dariqatul malikiya hanya guda ɗaya ce ita ce al-islamiyya inna ad-dina indallahi al-islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم يا جماعه المسلمين لوكacin da turawan mulkin mallaka suka zo suka rusa gwamnatin da dan hodiyo ya bari da suka gama karkashe sarakunan musulunci sai suka ce to yanzu za su nada sarakunan gargajiya harshen larabci suka ce sun cire shi a matsayin shine official language na Najeriya shine harshen da za a yi rubutu da karatu a Najeriya suka ce sun cire wannan harshen sai suka ce wai sun kawo harshen Hausa wai dan Bahaushe ya ji dadi domin me an dibo sarakunan maguzanci an zuba sai aka ce to an dawo da yaran maguzawa shine yaran Hausa sai suka ce sun cire shari'ar musulunci sun kawo mazhabar malikiya ku je ku karanta as-saqafatul arabiyya fi Nigeria Dr. Ali Abubakar sirkin tafawa balewa dan Nigeria na farko da ya samu digiri 3 a harshen larabci shi ya rubuta wannan a cikin thesis din shi na PhD babban malami ne yayi malanta yayi alƙalanci a garin Kano kuma har yanzu ƴaƴan shi da jikokin shi suna nan a Bauchi ya rasu Allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafin nashi yake cewa turawa suka ce ba shari'a sai malikiya dan haka ku da kuke bin malikiya kun ji kuna bin tsari ne na turawan mulkin mallaka dan hodiyo ba malikiya ya bi ba duk wanda yazo rubuta sunan dan hodiyo yasa al-maliki mayaudari ne macuci ne ku karanta littafan dan fodiyo kwaya biyu rak hidayatul tullabi da kuma littafin tamyizul muslimina min al-kafirina hidayatul tullabi karanta shi duka shafi biyu ne rak tamyizul muslimina min al-kafirina shafi 15 ne rak ka karanta dan hodiyo abin da ya tabbata shine al-qur'ani da sunna a bisa manhajin salafu shi da kanshi ya fada dan haka dan fodiyo yana daga cikin mujaddidai
na da'awar salafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Dan haka dan hodiyo ba malikiya ya raya ba. Dan hodiyo cewa ma yi Allah bai bautar da wani bawa daga cikin bayin shi da mazhaba ba. Sai malamai suka zo yanzu suka ce ku malikawa ne. Ya aka yi shehun nan dariƙa ma yanzu propaganda da suke kenan. Da muka tashi muka ce mu ba ƴan dariƙa bane sai suka ce ah to yaushe kuka fita? Sai muka ce to da yaushe muka shiga. Yaushe muka shiga balle a ce yaushe muka fita? Har wani shehi yake cewa oho dai ƴan dariƙa ne suka daura auren uyayenku. Nace banda ni. Wallahi ni musulmi ne suka daura auren uwata jama'a. Musulmi ne suka daura sam. Jama'a kakana a rigan mu shine sarkin Fulani. Da kaulaha yaje ya kai dariƙa sai ya ce wallahi ba zai karba ba. Yace shi salawatul hamsu kawai zai iya, sallah biyar ita zai iya. Yace amma wannan ba zai iya ba. Sai aka wuce. Da wasu suka karba sai dawo yace kun ga ku da kuka karban nan to nan gaba sai an zo ana dukan ku. Yace shi dai salawatul hamsu zai tsaya anan amma wannan ba zai karba ba. To a gidan uban wa kakana yace janiya ni kakana musulmi ne. Saboda haka jama'a mu kakannin mu musulmi ne ba ƴan tijjaniya bane. Kuma mu ƴan tijjaniya ba su daura auren iyayen mu ba. Musulmi ne suka daura auren iyayen mu. Idan kun gane wannan to yaya akai kawai shehin tijjaniya yazo yace wai duk ƴan Najeriya wai ƴan tijjaniya ne. Wai sai dai mun fita suka yi. To yaushe muka shiga? A yaushe muka shiga balle mu fita? Mu dai ba mu taba shiga ba balle mu fita. Mu dama can tunda Allah ya mu musulmi ne. Huwa sammakumul muslimina min qablu haka qur'ani yace Allah musulmi ya kira mu dan haka mu musulmi ne mu Allah bai ce huwa sammakumut tijaniyina ba walal qadiriyina walal malikiyina huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha tun zamanin da addinin annabi Musa mai bin annaba sunan shi musulmi haka wannan addinin ma mu musulmi ne mu ba yan tijaniya bane na daya kenan na biyu yanzu kai malamin ahlus sunna da kazo kace wai ahlus sunna ƴan malikiya ne wata shekara ce aka tara ahlus sunnan Najeriya aka yi musu wankan tsarki aka saka su cikin malikiya a wata shekara ce daren mu da wayan mu mun balaga aka fara da'awa ta ahlus sunna a Najeriya ba mu taba sanin rana daya da aka tara ahlus sunnan Najeriya aka ce to an zuba ku a malikiya ba Ahli sunnan Najeriya ce musu akai ku zo Al-Qur'ani da hadisi suka taho. Ba a ce musu ku zo malikiya ba. To yanzu dukkan mayaudarin da yace ku malikiya ne kar ku yadda ku ce yaushe muka shiga. Yaushe muka shiga. Sai a ce to kai diddiga kaya ne na dariƙa. Dan haka ba mu yadda da kai ba. Ku sauke shi daga limanci. Ku kwance rawanin shi daga shugabancin ku in ba haka ba. Ana nan zai dawo a hankali kuma sai ya ce muku to yadda fa muke malikiya to haka muke tijjaniya to ya dawo da ku inda yake hari kenan saboda haka ahlus sunnan Najeriya duk wanda ya ce muku ku malikiya ne ku ce a'a turawan mulkin mallaka su ne suka maida Najeriya malikiya mu ahlus sunna ne Qur'ani da hadisi wannan ita ce da'awar da dan hodiyo yayi amma dan Allah ni dai yanzu haka ina kan aikin littafan dan fodiyo yanzu na gama guda 111 guda 111 na kammala duk cikin littafan nan har yanzu ban yi karo da ko kwa dai da dan hodiyo yake kira zuwa ga malikiya ba amma yana kira zuwa ga Qur'ani da sunna ne shin a ina ne kuke da dalili akan cewa dan hodiyo ya zo yayi kira zuwa ga mazhabar malikiya idan kuka kafe sai mu ce da'awar ku irin da'awar ƴan Qadiriyya ce yanzu ƴan Qadiriyya cewa suke dan hodiyo dan Qadiriyya ne ko ba haka suke cewa ba mu dawo kan maganar da muke fa jama'a hada bautar Allah da bautar salihai da bautar malamai wannan matsala ce daga cikin matsaloli wanda yau in ka je duk masallacin ahlus sunna wannan matsala tana damun su shine zaka je ka samu wani saurayi ya ce a tsayawa manzon Allah kawai sai wani ya ce a'a imamu na maliki fa kai yaro zaka yi mana rashin kunya ne dan Allah ka ji rashin sanin rashin kunya ya sa mara kunya ya ce wa mai kunya mara kunya wallahi rashin sanin rashin kunya ne ya kai wannan mara kunyan tsoho yake cewa
wai za a yi musu rashin kunya saboda an ce abin manzon Allah. Jama'a haka aka gaya wa su Sayyidina Ali. Sayyidina Ali da ya samu su Abbas da su Abu Sufyana a lokacin basu musulunta ba suna bakaken arna, an kamo su yake cewa za mu bi mu kashe ku kisan wulakanci. Sai suka ce, ah, kake ce mana arna? Muna hidimar ɗakin Allah, muna ɗawafi, muna aikin hajji, muna sadaka, mune wa alhazai hidima, muna ciyar da su, mu shayar da su ruwan zanzan. Shine Allah ya ce, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billah la yastawuna inda Allah. Ya ku arna, kuna da hankali kuwa? Yanzu ciyar da tuwo da kuke ba alhazai, tuwon da kuke ba alhazai, da ruwan da kuke ba alhazai suke sha, wannan aikin kuna gwada shi da imani da Allah? Mumini yayi daidai da kafiri, dan kafiri na sadaka? Yo, sadakar kafiri ma ba aikin banza bace? A wannan lokacin abinda su Abbas suke cewa Aliyu da su Abu Sufyana, wai Aliyu yazo ya nemi su rashin kunya, yana zagin su. Wai yanzu in yaro matashi ya tsaya yace Allah ya ce, Annabi ya ce, wai sai a ce wai mara kunya ne. Wai yanzu me cewa ahlus sunna, Allah ya ce, Annabi ya ce, wai yanzu wannan ne mara kunya. Ahlus sunnan Najeriya, ku dawo cikin hayyacinku, Allah zai dawo muku da martabarku. Amma Allah ya karya ku a Najeriya ne, ya wulakanta ku har wasu kwari, yan dariku da yan shi'a kuke kukan cewa wai sun gallabe ku. Wallahi, saboda kun wulakanta manzon Allah ne, kun ci amanar manzon tsira Muhammad, wanda saboda albarkacin shi kuka samu daraja. An kori ahlus sunna daga gida, an kwace mai mata, an kwace rumfar kasuwa, an wulakanta ahlus sunna a Najeriya. Ahlus sunna Allah ya daukaka shi a Najeriya. An kwace mana jali, an kore mu daga ma'aikatun gwamnati. Duk abin da za a yi dan a karya mu an yi, sai Allah ya tallafe mu saboda me? Saboda ya ga muna tare da manzon shi. Saboda manzon Allah ya ce, mal faqru akhsha alaikum, yace ba ni je muku tsoron talauci, ba ni je muku tsoron talauci. Abinda manzon Allah yake ji shine a kibin shi, in aka kibin manzon Allah matsala ta samu. Dan haka ahlus sunna kowa yaje ya caji, yaje ya tuno lokacin da yake bin manzon Allah yaya jalin rumfashi yake, lokacin da kake bin manzon Allah sau da kafa yaya gidanka yake da albarka, yaya rayuwarka take. Yanzu ka lalace, ka kode, baka da albarka, ka zama matsiyaci. Me yasa? Saboda kin bin manzon Allah da ka dawo kana yi, saboda gaba da hadisan shi, saboda gaba da waɗannan matasan waɗanda suke bin hadisan manzon Allah. Jama'a, mutumin da yazo da abin da manzon Allah yazo da shi bai laifi ba. Amma yanzu in ka zo da abin da manzon Allah yazo da shi, sai a ce kai laifi. In ka je neman shago, ba za a baka haya ba. In ka je neman gidan haya, ba za a baka ba. In ka je neman aure, ba za a baka ba. In ka je ka sari kaya, sai a kisiyar maka. Me yasa? Wai laifinka? Sai a ce shi ne fa yace wai manzon Allah ya ce dinnan. Wai ne ma maganar? Saboda haka ahlus sunnan Najeriya, sirrin da yasa kuka wulakanta har Allah ya dago waɗannan ƴan ɗariƙu suka yo sama akan ku, kuke kuka da su, shine wulakanta sunna da kuka yi. Ku dawo kan sunna ku gani. Yanzu ƴan ɗariƙan da ƴan shi'a a Najeriya, an ba salafiya ba wa suke shakka? Mu ma salafiyan da suke shakka mu dalili, saboda mun tsaya wa manzon Allah ne, muna juya manzon Allah baya, waɗannan ƙwarin mu ma sai sun gallabe mu. Amma yanzu duk inda dan dariƙa ya ga dan salafiya, sai hantar cikin shi ta kada. Duk inda dan shi'a ya ga dan salafiya, sai hantar cikin shi ta kada. Haka fa ake a da, shekaru 30 20 da suka wuce haka ake. Yanzu sai aka zo aka lalata ku, aka ce wai ku mabiya Imamu Maliki ne. Cikin annabawa a ina ne kuka karanta Imamu Maliki? Annabi Maliki ina ne? Annabi Maliki yake. Hanya ce kawai ta abatar da ku. To kuma duk wanda ya dauki wannan magana cewa ana sukar Imamu Maliki, to sai a ce ka zama dan dariƙa. Domin ƴan dariƙa ma da aka ce musu ina ne, aka ce Abu Tijani, sai suka ce ana sukan Tijani. Ana ta manzon Allah wa yake magana Maliki? Ana ta manzon Allah wa yake magana Tijani? Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Abbas, Abla dan Abbas ya tashi yana wa'azi yace ya manzo Allah in kun zo za jama'a in kun zo za ku yi aikin hajji ku yi tamattu'i ku yi tamattu'i manzo Allah yace ayi tamattu'i sai wani ya daga hannu yace ala gafata malam to ai Abubakar da Umar kuma sun ce kada ayi tamattu'i Abdullahi dan Umar yace yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama yace an kusa ayi muku kwaran kwata daga sama kwaran kwata za ta sauka aka ce lafiya ala gafata malam yace ina ce muku Allah yace manzo Allah yace kuna cewa Abubakar da Umar sai yace waye Abubakar da Umar an aka ce manzo Allah yace yanzu wannan magana tashi ita ce muke fadin irinta in aka ce manzon Allah ya ce waye Abubakar da Umar yanzu shikenan sai waɗannan jama'a su ce to wato kai ma kana zagin sahabbai kenan kai ma ka wulakanta malaman fiqhu ba su faɗa haka ba to amma yanzu da ka ce wa mutane waye Imam Malik ana magana manzon Allah sai su ce la ilaha illallah Imam Malikin sai ka ce eh ta yashi salatin ku cike tare ma yo ba siyasa bace kawai zai maka Imam Malikin sai ka ce kwarai da gaske waye Maliki ana magana manzon Allah waye Maliki to wani sai ya hade sai wayo sai tashi sai fita masallacin da gudu shikenan sai ka ce alhamdulillah sharrun wazal sharri ya gudu sai ka ci gaba da karanta musu sunna shi kuma ya gudu amma ya za ku zauna kuna lalata imanin mutane shi Imam Malikin mazhaban waye karantar da mutane su bi duk garin da kaje sai ka samu masallacin ahli sunna ana rikici wai wannan ya ce abu maliki wannan ya ce abu manzon Allah to jama'a wannan shirka ce kuma wannan matsala ce ta jahiliya matsala ta daya kenan Allah ya kiyaye to Allah madaukakin sarki yake cewa idan aka ce da waɗannan mutane ku bautawa Allah domin addini na Allah ne sai su ce a'a ai waɗannan waliye da muke bauta musu ba dan komai muke bauta musu ba sai zan su kusantar da mu zuwa ga Allah shine abin da ƴan mazhaba ke fadi sai ce wai Imam Maliki zai kusantar da shi zuwa ga Allah dan dariqa ma haka yake cewa to musulmi fa sai ce ibada shi ta kusantar da shi zuwa ga Allah ka bautawa Allah bautarka ga Allah ta kai ka zuwa ga Allah amma ba wanda zai kai ka zuwa ga Allah Allah yace inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi mukhtalifuna lallai Allah zai hukunci tsakanin su game da rigingimin da suke yi jama'a matsalar farko kenan ai wannan matsala ko ba a sake gurza ta ba ta gurzu kuma an fahimci cewa lallai matsalar da ta samu yau a addini game da rikicin da ake cewa abi manzon Allah wasu suna cewa tijjanifa to matsalar jahiliya ce abi manzon Allah wasu suna cewa qadirifa wasu suna cewa gumifa wasu suna cewa malikifa to wannan matsalar jahiliya ce to me zaman lafiya akan ta dama na ce kowace matsala na tattauna zan kawo me mafita mafita game da wannan shine daga yau sai yau ahir in aka ce manzon Allah ya ce to ka a sake jin sunan wani shikenan mafita za ku zauna lafiya dan haka wanda ke son hadin kai tsakanin musulmin Najeriya to ya gane wannan na daga cikin matsalar da ta hada su tijjani da qadiri da maliki waɗannan su ne aka kawo suka hada mana fitina a kau da su gefe guda a aje manzon Allah gefe a kawo manzon Allah tsakiya a aje shi za ku ga dukkan waɗannan musulmi kowa yadda da shi jama'a yanzu musulmin Najeriya akwai wanda za a ce abu manzon Allah ya ce a'a to an aka ce maliki fa ni sai in ce hands up ban yadda ba matsala ta samu ko bata samu ba dan za a ce kan musulmi ya rabu ko dan haka ya kai wanda ka tara kuɗi kake cewa za ka zo ka haɗa kan malaman Najeriya ka ji matsalar farko da ta haɗa su shi ne an kawo wasu salihai ne da aka ce mutanen kirki aka ce waliyai ne bayin Allah sai aka ce waɗannan mutanen a sa su a gaban manzon Allah sai wasu suka ce ba su yarda ba shi ya raba kan musulmin Najeriya dan haka tunda haka ne a ɗauko theory mai sauki mana theory mai sauki shine jama'a aku ukana ukari sarkin ukari in baka sani ba a fadi da Hausa jihar Taraba aka zo ana rikici da ahli sunna da yan bid'a ahli sunna suka ce ba za su ci yankan yan bid'a ba yan bid'a ku suka ce su za su ci da aka zo wurin aku uka na ukari sai ya ce rikici ya kare ku ba za ku ci yankansu ba suka ce san ba za mu ci ba yace to ba zaman lafiya kenan ku za ku ci suka ce mu za mu ci sai yace to daga yau duk wanda zai yanka ya zama ahlus sunna ne shikenan rikici ya kare yanzu ne ba zan bi maliku ba sam ba zan bi ba na gama yanke shawara kakap ba compromise ba zan bi maliku ba wala maliki wala shafi'i wala ahmad wala hanbali wala kowa sai manzon Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai zan bi dai kenan wajen bauta ba zan bauta wa kowa ba sai Allah wahdahu la sharika lahu na gama yanke shawara to yanzu na san duk musulmi to zai zama irin shawaran mu daya to yanzu amma an ka kawo wannan maganar ƴan tijaniya za su ce sun amince da ita ƴan malikiya za su ce sun amince da ita ƴan kadiriya za su ce sun amince da ita ko yanzu za a yi rikici kenan ba za a yi ba to kun ga da sai ya zama masallacin mu daya sai a ce wannan masallacin yaran manzon Allah ne ni zan shiga in yi sallah su ma za su shiga ko domin wanda yake limanci ya yarda manzon Allah ya wuce gaba to amma yanzu na ka ce to a kawo tijjani zan ce a'a ban yarda ba ni fa bana kara jama'a matsala ta kenan bana kara in dai aka kawo wani ba manzon Allah ba wallahi kowa ya a wurin zan ce ban yarda ba ba kara na ka ce kadir zan ce ban yarda ba na ka ce maliki zan ce ban yarda ba kuma za a samu duk musulmin Najeriya su ma za su ce ba su yarda ba to yanzu rabuwar kai ta faru kenan to ashe hanya mafi sauki ita ce in ana son haduwar kan musulmin Najeriya ba Najeriya ba duk wata ƙasa da aka ce musulmi suna rikici zaka ga wasu sun rike na manzon Allah ne wasu sun rike ba na manzon Allah ba shine ke kawo takin sakar jama'a to abinda za a yi sai a ce to abinda za a yi tunda dai manzon Allah zai hada kanku ko eh amma tijani zai kawo rabuwar kai sai a ce gaskiya ne Maliki zai kawo rabuwar kai sai a ce gaskiya ne Kadiri zai kawo rabuwar kai sai a ce to a aje waɗannan mutanen a dauki manzon Allah kai ya hadu jama'a in aka yi wannan a Najeriya za a daina rikici ko ba za a daina rikici ba za a daina rikici to amma wai sai a ce wai cibiyar ilimi ta wuri kaza jami'a kaza kungiya kaza wai za a yi taro a Kaduna wai taron hadin kan musulmi in aka je sai a ce to jama'a idan ba mu hada kanmu ba muna nan gaba kura baya siyaki ga arna ga kaza sai duk a rikita hankalin musulmi sai a ce to a hada kai a ƙarya ne sai kun tono me ya raba kan sai an gano waye shegen ciki waye agola an fitar da su sannan ai raban gado ƴaƴa su ci gado in ba haka ba wallahi ba za a raba gado ba da shege da agola suna cin gado a gado ba sa cin gado dan haka in har aka ce za a raba gado shege yazo yace zai ci gado agola yazo yace zai ci gado da zai ce bai yarda ba ko to me hadin kai sai a ce ina ƴaƴa su zo su ci gado da shegu da agololi ku tafi ba gado za a zauna lafiya to dukkan wanda aka kawo wa manzon Allah zai yarda a Najeriya an dai musulmi ne amma fa haka tijani mu za mu dare in haka kawo maliki za mu dare in haka kawo kadir za mu dare to kaga ko muka dare matsala ta faru domin wasu ma za su dare da yawa saboda ba musulmin da yake cikin hayyacin shi zai dai bi wani ga manzon Allah to ashe kukan da ake cewa wai musulmin Najeriya wai kansu araba yake gaskiya ne rabuwar kai kuma za ku zo ku ji matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya amma meye ya raba kan Ausu da Khazraj Ausu da Khazraj sun fi shekara 1000 suna fada jama'a kabilar su Abu Qatada da kabilar su Jabir da kabilar su Ubada ibn Samit da kabilar su Anas fada ake fada na kisan kan juna jama'a amma da manzon Allah ya zo suka yarda da shi dukkan su sai kansu ya hade dan haka in muna son kanmu ya zauna lafiya mu kanmu ya hadu mu zauna lafiya jama'a arabu da mazhaban malikiya is never a solution mazhaban malikiya sam ba za ta warware mana matsala ba tijaniya sam ba za ta warware mana matsala ba qadiriya sam me zai warware mana matsala shine musulunci to a tsaya musulunci qur'ani da hadisi sannan sai a duba qur'ani da hadisi yaya sahabban manzon Allah suka ruwaito manzon Allah yake fassara qur'ani da hadisi sai ya ce to wannan shine addini shine Allah yake cewa man yushakaka ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda di ya bi wata hanya sabanin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wata tafarki ya kama wani tafarki ba na mu'minai ba to Allah madaukakin sarki zai aza mishi abin da yake nema bata yake nema to Allah zai hada shi da bata a nan duniya a lahira kuma zai shiga wuta jama'a kun yadda mu bi manzon Allah gaba ɗayan mu to kan mu ya hadu kenan amma kun yadda mu bi Tijjani a'a ni ban yadda ba a'a ni ban yadda ba sam ban yadda ba Kadiri a'a ban yadda ba Maliki a'a amma manzon Allah na'am alal aini war ra'si alal aini war ra'si dan haka kun ga Denmark kasar Denmark wasu arna ne makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in jahiliya baƙaƙen maguzawa ne masu bautawa saniya inna lillahi wa inna ilaihi raji a ce dan adam ya bautawa saniya saniya gobe sarkin fawa zai sharba mata wuka mu ci nama amma wai ita ce Allah mutanen Denmark mutumin Denmark ya shiga uku sannan sai tsirarin kristoci jama'a cartoon din manzon Allah suka yi suka mai da manzon Allah yar baby inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah ya tsine wa kasar Denmark albarka Allah ya ruguza kasar Denmark to ba wanda ya ji zafin wannan duk duniya sai musulmi ahli sunna saboda musulmi ne aka taba mai gidan su yan shi'a kut suka yi zindikai yan dariqa shuru suka yi ba abin da ya shafe su mu ahli sunna mu ne muka damu dan an taba mai gidan mu dan mu ba yan mazhaba bane mu ba yan kungiya bane mu ba yan dariqa bane mu yan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ba kuma ta ba jama'a yau shekara 1 da rabi ko shekara 2 mutanen zariya muka kira su suka amsa haka dai ko ba haka ba zage zage an gaishe ku an jinjina muku kun yi wa manzon Allah kara kuma duk duniya sai da ta dauki rahoto tun daga tashar talbijin har ta internet cewa mutanen kasar Zazzau sun cika titi tun daga Sabon Gari har kofar sarki aka ce yau ba kasuwa yau ba aiki dan a taba dole yau hutu dan titin ma babu me yasa saboda an taba manzon Allah mu kuma yaran manzon Allah ne dan haka yau komai ya tsaya mu nuna fushin mu aka cika titi ba a zagi kowa ba ba a daki kowa ba ba a kwarza ne kowa ba aka je aka ce mai martaba sarkin Zazzau kai ne magajin Alu dan Sidi fito sarki ya ce ai mishi aikin gafara ba zai samu fitowa ba aka ce ina sarki ka fito ya ce a yafe shi aka ce waye Alu dan Sidi mu tsaya tukunan mu ji tarihi waye Alu dan Sidi Alu dan Sidi 1914 tarihi kenan turawan mulkin mallaka suka zo kasar Zazzau suka samu Alu dan Sidi suka ce idan yana son zaman lafiya ya bari a kawo kristanci a gina coci a cikin garin Zaria yace a wannan ba za ta sabu ba aka ce me yasa yake saboda manzon tsira ya ce addinai biyu ba sa haduwa a kasar musulmi jama'a kasar Zazzau ba a taba yin sarki ba ma guje ba babu duk sarakunan mu na musulunci qur'ani da hadisi kuma zalla tambaye sarkin Zazzau kwasau yayi rubuce rubuce dan haka Alu dan Sidi yace manzon Allah ya ce ba a hada addini biyu a kasar musulunci yace Zazzau kuma kasar musulunci ce dan haka ko musulunci ko jihadi jama'a wannan shine matsayin Alu dan Sidi 1914 shine aka hada da wasu munafukai sai aka cire shi daga kan mulki saboda me daidai wannan lokacin yayi daidai da lokacin sallar Idi ana cikin azumi aka yi wannan rikici da aka zo sallar Idi ya zauna malami ne jama'a masanin harshen Larabci ya tashi ya hudu ba a wannan masallacin da kuke gani na kofar sarkin Zazzau 1914 ya miƙe yayi bara'a yace jama'a kasar Zazzau ba kafirci ba arna kuma babu inda za a gina coci sai dai bayan rayuwar mu. Jama'a suka ansa wannan hudu ba ta ratsa kowa da kowa, aka dauki kofin hudubar aka kaiwa gwamnati Lugga a Kaduna. Gwamnati Lugga bai iya larabci ba, aka tafi da ita Ingila, aka je aka samu manyan Yahudawa da suka iya larabci. Larabcin alu dan sidi jama'a ba wanda zai iya fassara shi sai ka dahu a larabci. Sai da aka kaiwa manyan Yahudawa waɗanda suka goge da larabci, suka je suka fassaro ta da Turanci. Aka zo Kaduna aka karanta a gwamnati Lugga, da ya gani sai ya ce to ayi deporting din sarki Alu dan sidi, a cire shi a kai shi kasar Lakwaja. Aka je aka kai shi kasar Lakwaja, nan aka gina mai gida, nan ya zauna. Kabarin shi yana nan a yanzu. Na yi muku tarihin shi, muna karatun risala. Ku je ku ga yadda aka wulakanta mana shi saboda ya kare musulunci. Bola ake zubawa akan kabarin shi da kashi a Lakwaja, sarkin Zazzau Alu dan sidi 1914. Me yasa? Saboda ya ce ba dai coci ba a kasar Zazzau, ba dai Kirista ba. Aka dauko sabon sarki aka nada, aka zo sai aka sake dawo da motion din za a yi coci. Sarkin da yake su suka nada abin su sai ja baki ya shiru, sai zage-zage suka ce a ina ba dai kasar Zazzau ba, dalilin kai coci kenan wusasa. Dan haka har yau babu coci a cikin garin Zaria. Wannan alherin nawaye na sarkin Zazzau Alu dan sidi ne. To Allah ya gafarta mishi, Allah ya mai rahama, Allah kuma ya yarda da shi. Kuma ina jan hankalin zage-zage, wannan cin amanar da aka yi wa bawan Allah nan dan ya kare musulmi, dan ya kare musulunci, dan ya kare kasar Zazzau, aka mai da kabarin shi ya zama wurin zuba bola, aka mai da kabarin shi ya zama wurin yin kashi a Lakwaja. Ya kamata zage-zage ku kafa wata kungiya, aje a share wannan wuri, a cire wannan datti, a kewaye ya tabbata a matsayin kabari ko makabarta, ba a matsayin bola ba. Wallahi da gangan suka yi mai wannan wulakancin kawai dan ya ce sai dai musulunci a kasar Zazzau, shine aka kai shi can. Kabarin nashi yanzu bola ce da kashi jama'a. Dan mu su muka sani, mu ba mu san yan demokradiya ba masu sata akwati, sam ba mu san su ba. Sarakunan musulunci muka sani waɗanda dan hodiyo ya nada, ba mu san yan demokradiya barayin akwati. Idan kun gane wannan jama'a, Denmark sun sake ɗauko hotunan nan da suka yi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun sake watsa su a internet, sun ce duk abin da za a yi a yi, an dade ba a yi ba. To shawara ta farko da muke ba musulmi shine a karye tattalin arzikin kasar Denmark ta hanyar a daina siyan duk abin da aka ce made.